بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله barkamu da wannan yammaci mun shiga daren litinin daren 14 ga watan Rabiul Awwal shekarar hijira ta 1446 wanda ya dace da lissafin 15 ga watan Satumba na shekarar miladiya ta 2024 a wannan masallaci na Central Mosque dake nan anguwar Idi Araba a birnin Lagos kamar yadda malam Alkisa'i ya gabatar Allah ya saka mishi alkhairi nazo ba kunta ne na wani aiki da jami'a ta turo mu wanda zan yi kusan mako guda a wannan gari na Lagos ƴan uwa suka ga dacewar a yi amfani da wannan dama dan haduwa da fuskoki masu albarka na ƴan uwa musulmi dan yi wa kanmu tunatarwa da nasiha da fatan Allah ya sa mu amfana ina so zan yi magana a takeice akan matashiyar haƙoƙin ƴan uwantaka a addini kamar yadda muka sani ƴan uwantaka ita ce kusanci da juna wacce a rayuwa ba a samu wani mutum da yake rasa abin da za a kira da suna ƴan uwa amma waɗannan ƴan uwa ana raba su gida biyu akwai ƴan uwa na jini waɗanda aka fito ciki ɗaya da su ko aka haɗa uwa da uba ko aka haɗa dangantaka wanda dai take cikin dangantakar jini sananniya akwai kuma ƴan uwa na addini wato duk wani musulmi ko ya shiga musulunci ko tunda aka haife shi yake musulunci duka sauran musulmai ƴan uwan shi ne a addinance kamar yadda su shekara suka nuna ko malamai suna ganin ma cewa ƴan uwantaka ta addini girmanta da darajarta da hurminta yana sama da ƴan uwantaka ta jini domin ta ƴan uwantaka ta jini tana iya datsewa idan babu addini idan addini ya bambanta amma ƴan uwantaka ta imani ana samunta in dai akwai imanin ko a wani lokaci ko a wani zamani ko wanda ka sani ko baka san shi ba musulmin da ke Najeriya musulmin da ke India ƴan uwan shi ne addininsa musulmin da ke rayuwa a wannan zamanin musulmin da suka shuɗe ƴan uwan shi ne addininsa kaga tana da faɗi sosai ƴan uwantaka ta addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana akan wannan ƴan uwantaka ta addini Allah madaukakin sarki ya ambaci ayoyi da yawa akan ta har ma yayi mana bayani akan cewa ita wannan ƴan uwantaka ɗaya ce daga cikin ni'imomin da Allah ya yi mana a cikin faɗin sa wadhkuru ni'matallahi alaikum in kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan a cikin suratu Ali Imran Allah ya ce ku dinga tuna ni'imar da Allah ya muku in kuntum a'da'an yayin da a da kuke matsayin abokan gaban junanku Larabawa kafin zuwan musulunci sun kasance sun rarrabu zuwa gida-gida kabila-kabila kuma kowane dangi da kabila suna gaba da makwabtansu suna gaba da waɗanda suke ma cousins ɗinsu ne da sauransu suna kashe-kashe suna ta'asa iri daban-daban shi ne in kuntum a'da'an da kuna gaba da juna fa allafa baina qulubikum sai Allah ya zo ya sasanta zukatanku suka haɗu a wuri guda Allah yake cewa fa asbatun bi ni'matihi ikhwana sai kuka wayi gari da wannan ni'ima ta Allah kuka zama ƴan uwan juna Aus da Khazraj manyan kabilun Madina a baya ba sa ga maciji da juna kuma suna da dangantaka ba sa zaman lafiya ba sa auren junan su ba sa komai sai dai yaki kiza Allah ma yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama law allam law anfaqta ma fil ard jami'an ma allafta baina qulubihim da zaka sa duk kudin duniyan nan dan ka siya tunanin su da ba zaka iya hada zakatun su ba walakin Allah allafa bainaha amma Allah ne maka baiwa ya hada zakatun mu'minan domin idan ba a hada zakatun su wuri daya ba addini ma ba zai yiwu ba yana daga cikin manyan cututtukan da musulmai suke fama da ita shine rarrabuwar kai wanda ya hana addinin su da rayuwar su ta tafi a hanya madaidaiciya saboda haka Allah madaukaki sarki ya mana wannan tagomashi kuma ya bayyana mana falalar da ke cikin haka kamar yadda a cikin hadisi da dama zamu yi nuni zuwa ga wasu daga cikin su insha Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayani akan muhimmancin ƴan uwantaka da zumunta ta addini daga ciki akwai hadisin Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu wanda yake cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yake cewa al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'dhum ba'dha ko yashuddu ba'dhu ba'dha mu'mini da dan uwansa mu'mini kamar tubala ne da aka sa a jikin ginin katanga ko daki suna haduwa da junan su ne sannan su bada abin da za a kira da suna daki ko gini ko katanga da za a zare bulo kwaya daya da wannan gini ya lalace kowane bulo yana da bukata izuwa ga na saman shi da na kasan shi da na gefen sa domin su haifar da wannan katanga to haka ake so musulmai su zama a cikin irin wannan yanayi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada sai ya haka da yatsin sa washabbaka baina asabihi ya sanya hannunsa dai a yatsin cikin junan su dan ya nuna wato ma'anar tamasuk haduwa da juna da kamewa da jikin juna da ake fatan musulmi su zama suna da shi a cikin hadisin An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu wanda shi ma yana cikin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mathalul mu'minina fi tawadduhum misalin mu'minai wajen yadda ya kamata su kaunaci junan su wa tarahumihim da yadda ya kamata su tausaya wa junan su wa ta'aqufihim da yadda ya kamata ainihin wato su wa junan su kyakkyawar mu'amala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mathalul jasadil wahid kamar jikin mutum daya ne idza tadaa minhu udun idan wata gaba a jikin mutum ba ta da lafiya tadaa'at lahu sa'irul a'da sai sauran gabobi su taya shi wannan rashin lafiyan bisahari ta hanyar kasa bacci wal humma da zazzabi wato kamar yadda ka san kowace gaba a jikinka tana da muhimmanci wajen jikinka ya zama lafiyayye sawa'un kafa ne ko ido ne ko hanji ne ko saifa ce ko zuciya ko hakori ko wace gaba zaman lafiyanta shine zaman lafiyan duka sauran jikin idan wata gaba ba ta da lafiya to sauran gabobin jiki ba za su ce ba ruwan su ba za su ji a jika za kuma ka kasa bacci ka kasa rantsawa idan mutum hannunsa na ciwo ko kafarsa na ciwo ko hakorinsa na ciwo ko cikinsa na ciwo ko wani abu jikin jikinsa ko mai kankantarsa ba shi da lafiya to duka sauran jikin ma bai da lafiya zai yi zazzabi zai kasa bacci zai shiga cikin damuwa kaga ya saba da waƙiyan abin da muke gani idan za a samu wani dan uwan mu musulmi yana cikin wata damuwa ko yana cikin wata sawarwara amma mu duka kamar ba ruwan mu kamar ba mu san ana yi ba kamar ba mu san da shi ba to wannan ya saba wa kwatancen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a wannan yanayi saboda haka ƴan uwa masu albarka wannan ukhuwa al-imaniyya al-ukhuwal islamiyya ta hada sha'anin musulmi ga baki daya da rayuwar su da makomar su kuma tana sama da zumunta ta dangantaka kamar yadda muka fada tana daga sama da al-ukhuwa ad-damawiyya dangantaka na jini saboda haka wajibi ne akan musulmai su kiyaye haƙoƙin wannan zumunta kamar yadda suke kiyaye haƙoƙin zumunta ta jini wannan zumunta ta ainihin dangantakar addini akwai haƙoƙi a cikinta waɗanda wajibi ne a kiyaye su kamar yadda ake kiyaye haƙoƙin zumuntar jini. Daga cikin haƙoƙin akwai wani hadisi daga cikin Jawami'ul Kalim na Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya hada mana wasu manyan batutuwa da kanun labarai game da al-uquwwal islamiyya. Wannan hadisi Abu Hurairah ya rawaito shi daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama, kuma yana cikin Sahih al-Bukhari da Muslim. Fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, la tahasadu wala tabaghadu wala tanajashu wala tadabaru wala yabi ahadukum ala bai'i akhihi wa kunu ibadallahi ikhwana almuslimu akhul muslim la yadhlimuhu wala yakhdhuluhu wala yahqiru wala yahqiruhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace at-taqwa ha huna ila akhir alhadith. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tahasud, ya ku musulmi kar ku dinga yi wa junanku hasada. Me kike hasada? Shine ganin kyashin abinda Allah ya yi wa wani. Allah ya yi wa wani ni'ima a cikin mu, sai mu sauran ko wasu daga cikin mu mu dinga ganin cewa Allah bai kyauta ba. Dan me zai ba wani dukiya ko wadata ko karfin tattalin arziki ko ya bashi farin jini ko ilimi ko shahara ko wata sarauta ko shugabanci, wato dan me wani zai dinga samun abin da ni ban samu ba. Mutum ya ji a zuciyarsa yana fatan wannan ni'imar ta gushe a fasa kowa ya rasa. To wannan ita ce cutar hasada. Wannan cuta tana daga cikin munanan cututtukan da ke lalata zuciyar mutum. Ibn Taymiyyah yana cewa babu wani musulmi, babu wani ɗan adam afuwar, sai da ya zama yana da wani nasibi na hasada. Yace amma mai hankali, mai imani, yana ɓoye tashi, yana addu'a Allah ya raba shi da ita. Kai kadanta da kyau ka gani. Shin baka taɓa jin wata ni'ima da Allah ya yi wa wani kana ganin me yasa aka yi haka ba? Babu wani a cikin musulmai yana jin wannan. Haka kawai za ka ji wane kai baka dacewa a ce ya samu wannan ni'ima ba. Kuma idan kana da imani, kana da hankali, ka san mutuncin kanka, sai ka bar shi iya nan. Ka yi a'udhu billahi, ka yi istighfari, ka kawar da shi. Amma idan mutum ya zama wato mara daraja, mara mutunci, mara kirki, to daga nan sai ya fara tunanin ya za a yi a kawar da wannan ni'imar. Wane makirci za a shirya mishi? Ya za a yi a ga cewa an samu mishi da matsala? To wannan ya tashi daga ɗabi'a ya zama sharri. Shi sa hatta kishi da mata suke yi ɗabi'a ce, amma in yayi yawa yana bayuwa izuwa ga hasada. Da haka ake so kullum ka dinga yawaita neman tsari daga cikin hasada. Hasada takan jawo mutum ya yi ƙarya, takan jawo mutum ya ci amana, takan jawo mutum ya ƙulla sharri, kai takan ja mutum ma ya rasa imaninsa. Domin mai zuwa gurin boka ya ce a yi asiri don wane ya lalace, ko a yi mishi karfa don ya bar garin nan, kai ko sunan Legas ya ji baya so ya ji ma wanda ya san ina zauna a Legas. In ya koma garinsa ba zai iya zama a birni na Kano ko Zaria ko Sokoto ba, sai ya tafi can wani ƙauye da ba san inda yake ba. To me zuwa ya yi irin wannan mugun asirin? Hasada ke kai shi ga haka. Hasada ita ta jawo laifi na farko da aka saba wa Allah da shi, shine laifin da Iblis ya yi wa Allah madaukakin sarki na ƙin risinawa ga Sayyidina Adam alaihi salam. Hasada ita ta jawo kisan kai na farko da aka yi a duniya, ɗan gidan Annabi Adam alaihi salam da ya kashe ɗan uwansa, iz qaraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala aqtulannak. Hasada ita ta jawo laifin da ƴan uwan Annabi Yusufa suka yi wa Allah na ƙarya da ƙoƙarin kashe Annabi Yusufa da cin da bijirewa ubansu, har suna ce masa innaka lafi dalalikal qadim. Din me ya jawo wannan cewa da suka yi la Yusufu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba. Allah ya ba wa Annabi Yusufa kyakkyawar wato mu'amala da ƙaunar da ubansa yake masa fiye da sauran. Uba yana iya ya zama yana da 'ya'ya da yawa, sai Allah ya kimsa mai son wani fiye da sauran. ba shi yawa kansa ba Allah ne ya masa sai yan uwan suka dauki hasada sai suka daura akan wannan ainihin yanayi haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala tanajashu kada ku zama masu annajash shine wato taɗiye kafar junanku a cikin harkar kasuwanci da sauransu kada mutun ya zama wato mai babakere da kokarin sai ya ga bayan wani akan abin da yake na kasuwanci wannan zaga shi ma wannan yakan zama yana da alaka da menene da hasada din kada a ba wa na shago a wuri kaza a daina ba shi kaya iri kaza a je a hada shi da abokin sana'arsa da sauran ire-iren waɗannan abubuwan sannan wala tabaghadu nabi sallallahu alaihi wasallam yace kar ku zama kuna yin gaba da junan kiyayya haka kawai ka tsani wani musulmi ba abin da ya maka ko kuma dan ya maka wani kuskure wanda dan adam bai fasa yin kuskure idan ya rayu da junansa a sanadi haka ka ki shi ko shi ma ya bi ka da irin wannan kiyayyar to an zama an samu wato tabagud kenan masu gaba da kiyayya Allah baya karban ayyukansu akwai dare na musamman a cikin dararen shekara shine lailatul nisfu min sha'ban wanda Allah madaukakin sarki yake lekowa duniya yace ma mala'iku ku rubuta na gafarta wa dukkanin bayi na musulmi zanubansu nabi sallallahu alaihi wasallam yace amma banda waɗanda suke da gaba tsakankaninsu sai Allah yace a jinkirta yi musu rahama ko za su lunta tsakankaninsu hadisi yana cikin adabul mufrad na imam al-bukhari kai hasali duk wanda ya gaba da dan uwansa musulmi ya wuce kwana uku yana wannan gaba da ya shiga cikin wata takaddama mummuna Allah ka tsare daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma wala tadabaru kar ku dinga juya wa junanku baya wato ya zama mutun yana da bukata zuwa ga wani taimakonka ko ta alfarmaka amma ka juya baya ka ki masa kuma zaka iya wanda ya shafi rayuwa wanda ya shafi kasuwanci wanda ya shafi zumunci duk wani taimako da zai nema a wurinka wanda zaka iya to haramun ne ka ki taimaka masa nabi sallallahu alaihi wasallam yace wala yabi ahadukum ala bai'i ahad kada daya je yayi kasuwanci akan tayawar wani idan wani ya riga ya taya wani abu to ba daidai bane ka je ka taya har sai in ya fita ko an sallama masa domin wannan yana haifar da wadancan abubuwan yana haifar da gaba a cikin wata riwaya ya zo da kuma kada ya nemi aure akan neman auren dan uwansa wadannan duka dan a tare hanyoyin haifar da gaba da kiyaya tsakanin musulmai domin duk mutumin da yazo kana neman aure yazo ya shiga ya kasa ka ko ba ya kasa ka ba amma dai ya jawo maka matsala har ya haifar da kyar kasha ko kuma ya maka yar abin da yake cewa late koma zuwa daya yazo ya kawar da kai wannan haramu ne a musulunci kaga da mutane kuma har alfari suke da wannan cewa su isassu ne su sun iya bakinsu ko sun iya hannunsu wajen kyauta duk yadda suke so a lokaci guda za su juya mata hankali ita da iyayenta shi kuma da yana wahala akan ta yana neman ta in ya ga dama ya haukace in ya ga dama ya yi duk abin da zai wannan haramun ne a shari'ar musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai sake cewa kunu ibadallahi ikhwana ku zama bayin Allah ƴan uwan juna masu yi wa juna alheri da taimakon juna masu daga wa juna kafa masu yi wa junansu kyakkyawar mu'amala nabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da cewa almuslimu akhul muslimi dukkan musulmi dan uwan musulmi ne dukkanin mu musulmi a duk inda muke a duk wurin da muke rayuwa a duk zamanin da muke ƴan uwan junan mu ne ƴan uwan ɗaiɗai wanda muke makwabtaka da su ne da kuma sauran musulmiwa kowa na da haƙƙi a gare mu da gwargwadon yadda ya sawwaka nabi ya ce almuslimu akhul muslimi la yadhlimuhu kada musulmi ya cuci dan uwan shi musulmi duk abin da zama zalunci akan jininsa ko dukiyarsa ko iyalinsa ko mutuncinsa ko sana'arsa to kar ka sake a same ka kana zaluntar musulmi la yadhlimuhu wala yakhdhuluhu kar a same ka kana tabar da shi wato ka bashi kunya ka sa shi ya shiga cikin damuwa ka sa ya shiga cikin wata asara shine al-khidlan a tabar da shi ga abin da ya kamata a yi mai sai a ki masa nabi sallallahu alaihi wasallam yace wala yahqiru kar kuma ka wulakanta musulmi ka nuna mishi bai isa ba shi din banza shi din waye yaushe ma ya taso waye ubansa a garin nan waye tsaya masa irin wannan cin mutuncin da cin zarafin da kaskantar da musulmi ta yadda zai ji damuwar ina ma da bai san ka ba a rayuwa kwata kwata wannan ma haramun Nabi sallallahu alaihi wasallama ya sake cewa at-taqwa ha huna yushiru bi usba'aihi ila sadri yace tsoron Allah yana cikin zuciya yana nunawa da hannunsa ya fadi har su uku yace bi hasbi mri'in muslimin min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim ya ishi mutun a ce ya tattara zunubi wa kansa a ce ya wulakanta dan uwan shi musulmi iya wannan laifin ya ishi mutun girman zunubi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa kullul muslimi ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu Nabi yace dukkanin sassan nan da aka faɗa guda uku na musulmi haramun ne wani ya taka ko ya keta wannan alfarma alfarmar jinin musulmi haramun ne kashe shi ko ji masa rauni ko zo masa da jini sannan wa maluhu haramun ne cin dukiyar musulmi ta kowace hanya ta zalunci ta kwace ta zamba cikin aminci ta 419 ta satan ƴan yahu ta kowace hanya ka ci dukiyar musulmi duka haramun ne wa irduhu da kuma mutuncin musulmi bata masa suna yi masa sharri da kaza da kage da kazafi cin amanar zancen da ya baka na asiri duk wannan yana ci jama ku duba ku ga yadda wannan hadisi ya lissafa mana abubuwan da muke bukatan mu lura da su dangane da ɗan uwantakar da ke tsakankanin mu a matsayin mu na musulmi akwai wani hadisi ya ilahi wanda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin littafin shi mai suna Al-Adab al-Mufrad wannan hadisi yana da ban tsoro kwarai da gaske ina so ne mana ishara zuwa gare shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa daga al-Mustawrid Ibn Shaddad radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yake cewa man akala bi muslimin aklatan fa inna Allah yut'imuhu mithlaha min jahannam duk wanda yayi amfani da musulmi ya cutar da musulmi dan ya ci wani abinci Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai saka shi a wuta da gwargwadon wannan abin da yake wato ka taba musuncin musulmi dan a biya ka kai shaida zir a kansa ko kai masa kage ko ka cuce shi ko ka masa zamba cikin aminci ko kai waka ka ci zarafinsa da waka ko da wani rubutu dan kawai a baka wani abu na duniya Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace gurgudan abin da aka baka na duniyan nan gurgudan abin da Allah zai dilmasa ka a cikin wutar jahannama wa man kusiya bi rajulin muslimin fa inna Allah azza wa jalla yaksuhu min jahannam haka wanda ya sa sutura at the expense of mutuncin wani musulmi wanda ya aikin cin mutuncin musulmi aka bashi sutura ko aka bashi kudin da yace sutura shi ma da gurgudan mutuncin da yace wani musulmi gurgudu abinda aka bashi gurgudan wutar jahannama da Allah ya saka shi waman kama bi rajulin maqama riya'in wa sum'atin wanda ainihin wato ya miƙe ya ainihin a yi wata magana ta a gani ko a ji dan ya cutar da musulmi dai cutar da musulmi fa inna Allah yaqumu bihi maqama riya'in wa sum'atin yawm al-qiyama Allah zai daga shi ranar alkiyama a ganshi a ji labarinsa a bayan alkiyama a matsayin mutum mai cin mutuncin musulmi wannan hadisi hadisi ne tabbatacce yana cikin al-adabul mufrad da al-imamul bukhari kuma shaykhul albani muhammad nasiruddin yana daga cikin malamai da suka inganta wannan riwaya kaga yana cika mana ma'anar wancan zancen idan muka koma cikin alqur'ani mai girma zamu ga Allah madaukakin sarki a cikin suratul hujurat ya ambaci abubuwa da yawa na kyawawan halaye na mu'amala da ake buƙatar musulmi ya mu'amalanci ƴan uwansa sannan kuma Allah ya yi hani akan munanan halaye da ɗabi'u waɗanda ake wato umarnin mu'mini da ya guje su a cikin mu'amalarsa da ƴan uwansu mu'minai daga faɗin Allah innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun Allah ya ce lalle su mu'minai ƴan uwan juna ne fa aslihu baina akhawaykum saboda haka idan an samu matsala har wani rikici ya shiga tsakanin musulmai guda biyu abin da yake wajibi akan sauran musulmai shine sulhun ta wannan rikicin kar a ce a basu su yi ko kuma a koma gefe ana ziga a parties din dake rigima fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha Allah yace ku yi tsoron Allah ubangiji innallaha la'allakum turhamu kun tsoron Allah Allah zai muku rahama Allah ya sake cewa ya ayyuhal ladina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhu ya ku wanda kai imani ka a samu wasu cikin mu'minai suna izgili mu wasu sashen mu'minai asa an yakunu khairan minhu me yuwa ma kai da kake mawana izgili wa yafi ka alheri a wajen Allah kana masa izgili da wani abu da yake yi na addini ko wani abu da yake a rayuwarsa ko wata kama da Allah ya yi masa ko wani abu da ya sa a gaba ka dinga izgili kana masa dariya kamar a ce dan siririn nan ko katotan nan ko dogon nan ko gajere ko mai gemin nan ko mai inkinan nan wani halitta da Allah ya yi masa ko a dinga ce mishi dan ustazu ko dan kafi kowa sanin Allah da ire-iren waɗannan zantuka na izgili wannan irin magana da kake yi Allah ya hana ta kuma Allah ya ce watakila wanda kake wa izgilin a wurin Allah ya fi ka daraja asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun haka nan kada mata siwa mata izgili alhalin basu sani ba hala wanda suke wa izgilin ta fi su alheri a wurin Allah Allah ya ce wala talmizu anfusakum kada ku dinga junanku zunde wala tanabudu bil alqab kar ku dinga jifan junanku da laqubba wato sunaye na zulaya sunaye na cin zarafi da cin mutunci musamman a zamanin jahiliya kamar da malaman tarihi suka ba da labari malaman tafsiri babu wani mutum a garin makka wanda bai da laqabi wato wanda bai da nickname kowa yana da laqabi laqabin nan kuma wani abin dariya ne wani abin zulaya ne haka a garin Madina ma wato suna da yawan sanya wa junansu laqabi shine Allah ya ce wala tanabadu bil alqab kar ku dinga jifan junanku da laqubban da junanku ba sa su amma malami sun shari'a akan cewa akwai laqabin da babu laifi a ambata ya zama mutumin da ake ambata ya zama wannan shine unwani addressing da ake gane shi da shi ko ya zama wani abu ne wanda yake ba mummuna ba ko wani abu da aka san an fada ba zai damu ba babu laifi a irin wannan dan a manufa ta tamyizi sannan Allah ya ce bisal ismul fusuqi al fusuqu ba'da al iman Allah wadare da suna na fasikanci suna na rashin daraja suna na iya shege wannan mutum zai ci gaba da ambatan dan uwansa da shi bayan kuma ya ce shi mumini ne umman lan yatub fa ulaika humud zalimun Allah ya ce duk wanda bai tuba daga waɗannan abubuwan ba yana daga cikin azzalimai Allah ya sake cewa ya ayyuhal ladina amanu istanibu katiran min adh-dhanni ya ku waɗanda kuka yi imani ku guje wa da yawa daga cikin zato hukunci akan abin da baka sani ba da ina tsammanin da a gani na da watakil da jin rabin labari sai mutum kawai ya ci gaba da ba da cikakken labarin wannan yana daga cikin aiki da zato Allah ya ce istanibu katiran min adh-dhanni inna ba'da dhanni ismun wani sashe na cikin zato zunubi ne so zaka yi ƙarya zaka yi sharri zaka faɗa abin da baka san kanshi ba zaka shiga cikin mutuncin mutane Allah ya ci gaba da cewa ayuhibbu ahadukum wala tajassasu ko wala tajassasu kar ku dinga yin bibiyan sirrin junanku ka dinga neman jin labarin sirrin wani waye ne ya samu kuɗi ne ko wace sana'a yake yanzu ko ya naga wani kullum baya fita ko dai yanzu harka ta lalace ne wata wani fa ba ma garin ta ko ya kora ta arewa ne ka san fa yanzu ba shi da komai to wala ta tassasu wala yaktab ba'dukum ba'da kar wani sashen ku ya zauna ya dinga gulmar sashi shine a zauna ai ta fadin laifin mutum a san da baya nan Allah ya ce ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan shin ɗayanku yana so ya dinga cin naman ɗan uwansa ne bayan ya mutu Allah ya ce fakarihtumuhu da an faɗi wannan magana za ku ji kun kyamace ta Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata riwaya da matar shi Aisha radiyallahu anha sai wata matar shi kuma ta wuce ta gaban su a cikin gida ita ce Safiya wata kasance gajera ce ba ta da tsayi ita kuma Aisha ta ɗaya daga cikin mata mafiya kyau ba wai a gidan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kadai a cikin kabilar Qurayshawa ma gaba ɗaya a zamanin ta ana kwatance da ita wajen kyan halitta saboda kuma tana ji da kanta tana jin cewa ita isasshiya ce saboda mijin yana kaunarta ko baya koyewa sannan matan da mijinta yake santa baya koye kaunarta da fifikonta akan sauran kishoyinta za ka ga ba amma maki yin tara mutana nuna musu cewa ita isasshiya ce kuma ita ma wacce annabi yana santa alayhi salatu wassalam ita kuma Aisha a dabi'a diyamata tana ganin dan ne ma zai so wannan to kawai tana wucewa sai ta ce ya rasulullah malaka wa safiya wai me ka gani ne a jikin matan nan da Allah me ka gani a jikin gajeran nan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mata fada yace kin fadi wata mummunar kalma wacce da za a maida ta tsokan nama a tsoma ta a cikin tekunan duniya da ta maida su kwata saboda warinta yana fassara wannan ayar ne ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan jibabun ta fada cewa tai kawai yar gajera irin wannan abin da mace za ta ga cewa wai dan Allah mai gida mai ya gani a gurin wanci ko kuma kai wani da ya kasa ka kace na rasa abin da wannan yarinya ta gani a gurin wannan dogon ko gajeran ko bakin ko farin wannan abin da Allah ya halicce shi da shi wanda kake ganin kai bai yi maka ba da zaran ka fada mamu no yake cewa daga cikin gulma akwai cewa wana gajeran nan yana cikin riyadus salihin yana cikin azkarun nawiyya ko a ce wana farin nan ko wana mai katan bakin nan ko wana mara hakora din nan ko mai dingishin nan yace kai har da cewa ma wane magulmacin nan ce ita magulmaci idan wani shahara da gulma kuma sai kaje kana labarin cewa magulmaci duk dai abin da an faɗa akan mutum in ya ji ba zai ji daɗi ba sabai suka ce to koda yana aikata abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace eh ai dama wannan shine gulma in baya aikatawa to sunan shi qahru qage sharri bautani yafi gulma zulmi Allah ya ci gaba da cewa wattaqullaha innallaha tawwabur rahim ji tsoron Allah ubangiji mai rahama ne kuma mai karɓar tuba ne Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'aruf ya ku mutane ku sani cewa mu inji ubangiji mun halicce ku mabambanta daga namiji daya da mace daya wato namiji dayan nan shine Adam alaihi salam da kuma Hawwa'u ko kuma namiji daya da mace dayan nan shine kowa babansa da mamansa din zakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'il ko muka sa ku ku zama dangi da kabilu ba dan komai ba fi ta'arufu dan kai a dinga gane juna Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum ku sani cewa mafi girma a wurin Allah shine wanda yafi jin tsoron Allah cikin ku Allah ya ci gaba da cewa innallaha alimun khabir zuwa dai karshen ayoyin da suke cikin suratul hujurat sura ce mai bayani kwarai da gaske saboda haka mu kalli waɗannan ka'idojin da Allah madaukaki sarki ya sanya game da rike mutuncin junanmu da kuma kiyaye haƙoƙin junanmu da kuma irin zunubin da ke cikin cin mutuncin juna da cin haƙoƙin juna ranar alkiyama laifuffukan da muka yi wa Allah ubangiji suna da sauƙin mu'amala suna da sauƙin mutum ya kai labari ya tsira matukar mutum ya mutu da imani kamar yadda Allah ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimun ya lina wa taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun kar ka sake duk rintsi duk faɗi tashi ko ana ha maza ana ha mata ka tabbata ka mutu kana musulmi kuma hatta annabawa wannan shine buƙatar su ta ƙarshe kuma shine tsiran su annabi Yusuf alaihi salam Allah ya ba mu labarin sa cewa yana cewa kadadatani minal mulki wa allamtani min ta'wil ahadith fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman Allah ka kashe ni ina musulmi wa al hikmi bis salihin wani tace damuwar su haka nan babansa Yaqub alaihi salam shi ma da Musa in ya mutu me yayi addini yayin shi a baya am kuntum shuhada in hadar Yaqub al maut in qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika zuwa karshen aya saboda haka in dai mutun ya mutu musulmi to ko mun tarkatarkar da yayi wata rana zai kai labari insha Allah zai tsira wata rana Allah kuma yana iya tun farko ma ya yafe maka duk zulubanka da wata kyakkyawar mu'amala da kai ko ni kyakkyawan aiki ko wata kyakkyawar hasana da kai daga cikin kuma abin da zai taimaka maka san wannan rangwamen kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu mafi girman abin da zai sanya mutane aljanna kaman kyawawan halaye babu kuma mafi girman abin da zai kai mutane wuta kamar munanan halaye Allah wadake sarki zai magana da bayi daga shi sai su babu mai fasara Allah madauki sarki zai lissafa ma mutum laifukan da yayi yace ka san kai kaza kai kaza kai kaza daga shi sai Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta idza ra'a an qad halak har sai mutum ya ga cewa mutum kashin shi ya bushe sannan sai Allah yace karka da mu ai a duniya ma in rufa maka asiri wannan laifukan da kai kuma na kauda kai abin da aka abin da kake to a yau ma na gafarta maka amma laifukan da muka yi wa bayi ɗan uwanmu laifukan da muka yi wa junanmu wa irin waɗannan dinnan su albugudu su alhasadu su aklu amwalin nasi bil batil su azzulmu duk waɗannan cin mutunci cin zalicin amana cin dukiya sharri kage gulma duk wani abu da ya shafi haƙoƙin bayi tsakankanin junansu wannan fa akwai matsala domin sai an cire ma kowa haƙƙinsa akan juna kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma hiyal hasanatu wassayyi'atu lissafi ne na kakara lissafi ne na trade by barter babu zinariya babu azurfa babu dala babu dutch mark babu pound sterling babu naira babu waɗannan domin waɗannan wa khawaltum ma wara zuhurikum mutane za su bar duk abin da aka ba su a nan duniya za su bar shi ba za su yi shi lahira sai dai su je da lissafin da hisabin da keke da keken tantancewar saboda haka jama'a mu kiyayi shiga haƙƙin ƴan uwanmu da haƙƙin junanmu da cin mutuncin junanmu saboda yana da haɗari ƙwarai a wurin Allah madaukakin sarki wannan buhu na zulubin da muka yi wa junanmu ba za a bar kowa ya shiga aljanna ba har sai an tantance su wanda kuma ayyukan shi na lada suka kasa biyan wannan wato haƙoƙin na mutane to daga nan wuta za a kai shi Allah ka tsare mu wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da al-muflis Allah ka tsare mu daga zama wato falasa sura na al-kiyama saboda haka ƴan uwa masu albarka mu kiyayi cin mutuncin junanmu mu kiyayi cin amanar junanmu mu kiyayi zaluntar junanmu wanda aka yi a baya kuma fa to wajibi ne a maida haƙoƙin haƙƙin da ka san na mutane a kanka na dukiya ko na amana kai kokari ka mayar musu da kayansu in ka san inda suke in kuma zai yi ka mayar musu idan ba zai yi ba ka nemi ahuwarsu ka nemi rangwamansu ka nemi yafiyarsu domin ka rage wa kanka nauyin da ke kanka sannan kuma mu tuba daga sanda muka fahimci cewa lallai muna cikin damuwa irin wannan to mai matsala mu tuba da Allah ya ce almu'minuna innamal mu'minuna ikhwatun malamai sun fassara wannan gaba da hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke cikin sunan Abi Dawud da fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam almu'minu mir'atul mu'min wal mu'minu akhul mu'min yakuffu alayhi bay'ata wa yahutuhu min wara'i Nabi sallallahu alaihi wasallam yace almu'minu mir'atul mu'min shi mu'mini kamar madubi ne ga dan uwansa mu'mini ma'ana wannan kwatance shi ne duk sanda ka kalli madubi ai zaka ga duk wata matsala da ke jikin fuskarka ko yake jikin sitarka zaka ga duk wata matsala haka ake so mumini ya dinga gaya ma dan uwansa gaskiya kamar yadda ka kalli madubi zaka ga reflection na asalin ka maka amma kuma idan ka aje madubin idan wani yazo ya dauka ya kalla madubin ba zai nuna mishi a memory din abin da yake baya ba ba zai gaya ma wannan nabiyin cewa ai ko da zuwa na da yazo na ga kaza da kaza da kaza har na gaya mai wato madubi da kai kadai zai yi sirrin ya gaya maka matsalarka abu zai kara gaya wa kowa ba zaka ake so mumini ya zama zai gaya wa dan uwansa kurakuransa amma ba zai dauke su ya je ya shaharanta su ba wato kaga madubi ya bambanta da kyamara kenan ta waya wacce take saving dan abin da ta gani shi baya saving duk abin da ya gani iya nan zai ganshi kuma ya wuce ya wuce kenan ba za a tsara jin labari to haka yake sai mumini ya zama kamar madubi kai ya zama kamar kyamara wanda take tsanawa ta ga duk abin da mutane suke kuma ta yada kuma an zo an daga za a ga tayi saving ana so ya zama kamar madubi ne wanda zai nuna maka abin da kake da kan kuskure daga nan kuma komai ya wuce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kuffu alaihi bai'ata mumini yana tarewa dan uwansa mumini duk wani abu nashi wato duk wani abu da zai ja dan uwanka mumini ya lalace zaka tare masa ya kuffu anhu bai'ata ay biya'ahu ba zai bar dan uwansa ya lalace imaninsa ko addininsa ko mutuncinsa ba za ka bari ya lalace ba ko sana'arsa ko iyalansa sa'un yana nan ko baya nan kar saboda za a ce ai zaman bariki ne waye kawo shi Lagos ku bar shi ya yi abin da ya ga dama wani da wani ma suka yanzu ina suke wato wani ya zo sabon zuwa an ga yana yin wani abu na rashin mutunci ne kun ai mai fada ne kun ai mai nasiha ne kun a ja hannunsa a ja kunnensa Lagos ana cewa ku rabu da shi ai bariki ce ta ishe shi riga da wando to wannan an bayya a shikin har sai ya lalace kuma a zo ana wallahi wallahi haka nan dukiyar musulmi ko iyalansa ko mutuncinsa dan uwansa musulmi baya barin wannan ya samu wata matsala nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yaquthu min wara'i kuma yana kare masa mutuncinsa a inda baya da zaran ya ji za a bude faifan zagin mumini sai ya ce a ba mu san komai game da shi ba sai alkhairi jama'a ku ji tsoron Allah kowa ya kama bakin sa ai wani yana kaza ko ya kaza ba mu taba gani ba jama'a ku ji tsoron Allah babu kyau irin wannan wannan irin kariyar da za ka yi wa dan uwanka musulmi dan uwanka mumini tana da matukar muhimmanci kwarai da gaske haka nan a cikin wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kamar yadda yake cikin sahih muslim daga sahabi jabir dan abdullah Allah ya kara masa yadda nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna shaytana kada aisa an yu'bada an ya'budahul musalluna fi jaziratil arab walakin fi tahrish bainahum shi lalle shaydan ya cire tsammani ya samu khaybatu amal ya rena ya wato ya tabbatar da ba zai iya mai da mutane su zama masu bautar gunki irin yadda suke da ba sun riga sun musulunta ba za su koma bautar gunki ba yace amma ya sha alwashin cewa sai ya hada su rigingimu tsakankanin su to kalli irin rigingimun da ke cikin musulmai da ba da makwabta tsakanin makwabci da makwabci siriki da siriki aboki da aboki dan uwa da dan uwa malami da dalibi malami da malami dalibi da dalibi makwabci da makwabci rigingimu da gaba da kiyayya da mummunan fata da ake wa juna duka wannan a cikin ingizawa ne da shedan yake ba saboda kuma kiyayi shedan domin kamar da Allah ya faɗa mana shi mabayyanin abokin gabanmu a cikin hadisin al-imamu البخاري wanda ya rawaito shi a cikin al-adabul mufrad da isnadi tabbatacce daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsi bi yadihi la tadkhulul jannata hatta tuslimu wa la tuslimu hatta tahabbu wa afshu salama tahabbu wa iyyakum wal dhigh wal bidgha fa innaha al-halika la aqulu lakum tahliqu ash-sha'ra walakin tahliqu an-nasa kauta li uddina afwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na rantsa da Allah wanda rai zaki hannunsa la tadkhulul jannata hatta tuslim wala ku taba shiga aljanna ba sai kun zama musulmai wannan wani abu ne da yake an riga an gaba yanzu ne mutane wai saboda suna ganin kamar sun fi Allah sanin antum a'lamu amilla suke ganin wai ya dace a ayyana wasu waɗanda ba musulmai ba a ce yan aljanna ne saboda me ne saboda suna da kirki ko sun yi wani aikin alheri a duniya ko sun taimaki wasu ƴan uwansu ko kuma masana kimiyya ne duk wanda ya sake ya mutu ba musulmi ba wanda ya gama asara ko babu shi babu aljanna har abada musulmi su za su shiga aljanna wannan aljanna ta Allah ce kuma shi alƙawarin wa zai ba wani bai isa ya canza mai ka'ida ba wato ya kamata mutane su gane cewa shi hankali kamar yadda Sheikhul Albani yake faɗa yace a hankali shi aikin shi shine fahimtar shari'a amma ba wai tsara shari'a ba yace addinu bin naqal la bil aqal addini ana yin shi ne da cirato bayanai daga alqur'ani da sunna da maganganun malamai ba wai hankali a ce to ai dai a ganin mu ko kuma yanzu a ce hankali ya dauki kaza wannan ba aikin hankali ba kenan aikin shi shine ya taimaka maka ka fahimci wadannan nasoshin amma yanzu wasu mutane suna ganin hankalinsu ya kai sujada Allah yanzu suna cewa wai ai bai dace a ce suwana da suwane ba ƴan aljanna bane alhalin suwana da suwanan nan sun mutu ba su ibadi da Allah ba asayida Aisha radiyallahu anha ta taba tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa ya rasulullah ina da wani kawuna shine Abdullahi dan Juda'an ya kasance a jahiliya mutumin kirki ne yana dafa abinci yana sadaka yana kyauta yana yanta bayi yana hana ai zalunci a garin Makka kowa ya san shi da tarihin shi a matsayin mutumin kirki tace to wannan kirkin kana ganin ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai masa amfani ranar alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sam kirkin sa ba zai masa amfani ba saboda har ya mutu bai taba cewa Allah na tuba ka yafe ni ba saboda kyauta da sadaka da taimakon gajiyayyu da philanthropy da ake cewa ko ilimin kimiyya da wani mashahuri yake da shi ko wani mutumin da yake yana da kirki a halinsa amma kuma bai yi imani ba wannan ba zai masa amfani a lahira ba amma saboda adalcin Allah to zai masa amfani a duniya Allah zai bashi rayuwa mai daɗi Allah yana iya bashi shahara Allah yana iya sa ƙaunar bayi da yawa a zuciyarsa ƙaunar mutane yanzu ka duba yanda musulmai suke ƙaunar ƴan ƙwallo kafirai wataƙila saboda kafiran nan mutanen kirki ne a cikin mutanensu to a cikin biyansu ladansu da Allah zai yi sai ya sa duk a dinga son su ce duk duniya sun shahara ana son su shine ladansu da lahira kuma da annabi yake cewa ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya Allah ya ba su garuruwa masu zaman lafiya masu tattalin arziki mai kyau masu dadin rayuwa su hole su rayu a duniya yadda suke so to wannan ladansu na lahira kenan Allah yake ba su matuƙa ba su imani ba saboda ka katsalan da ne a cikin aikin Allah mutum ya dinga cewa wai kafirai za su shiga aljanna ka dai ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala tadkhulu jannata hatta tuslimu sai kun zama musulmai sannan ya sake cewa wala tuslimu hatta tahabbu ba za ku zama musulmai na gari ba har sai kun zama kuna son junanku sannan ya ce wa afshu salam ina horonku da ku dinga yaɗa sallama yawaita yin sallama wa juna yana kashe wutar gaba da hasara da ƙiyayya wani halaya ya fara jin haushinka amma da ka yi sallama sai ya ɗauka ashe abin ma ya wuce ashe kai baka ɗauka haka ba duk wanda ka masa sallama da zai ji aminci tare da kai saboda haka ana so a dinga yaɗa sallama a cikin mutane wa iyyakum wal bighdha nabi sallallahu alaihi wasallam yace a hirɗinku da ƙiyayya da gaba na hane ku ita fa innaha hiya al haliqa yace ita ce aska aska ne aske kan mutane sai annabi yace la aqulu lakum tahliqu ash-sha'r ba ina nufin aska irin ta wanzani mai aske gashi ba yace walakin tahliqu ad-dina sai dai gaba tana aske addininka mutumin da ya sa gaba a zuciyarsa ba zai ankara ba sai ya ga addininsa yayi matuƙar rauni hadisi na gaba da nake so na ambatan mana har ila yau daga littafin al-adabul mufrad na al-imam al-bukhari rahmatullahi alayhi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala ukhbirukum bi khiyarikum shin bana ba ku labari suwane ne zababbun mutane a cikin ku ba mutanen kirkin cikin ku suwaye qalu bala ya rasulullah suka ce ya manzo allah sallallahu alaihi wasallama muna so mu san suwaye mutanen kirki a cikin mu annabi sallallahu alaihi wasallama yace alladhina idza ru'u bukirallahu sune wadanda idan an gansu sai an dinga tuna allah mutanen da suke da imani da kwarjini da kyakkyawar kama irin ta muminai wanda kana yin wani laifi ma an gansu kawai sai ka ji ka bari dan cewa daga ci akramakallah sai wadannan mutanen sune zababbu a wurin allah mutumin da yake imanin shi ya tumbatsa har mutane suna tsoron in sun ganshi su yi aikin banza ko ba zai ce musu komai ba in ka ganshi sai ka dinga tuna allah kai ma ka san wannan mutumin kirki ne na allah ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afala ukhbirukum bi shirarikum shin bana gaya muku cikin mutane suwaye mutanen banza ba qalu bala ya rasulullah suka ce ya manzo allah sallallahu alaihi wasallam muna so mu ji suwaye mutanen banza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al mashauna bin namima masu yawo da annanimanci masu daukar magana wane su kai ma wane sadako ta wane su kai ma wane wadannan ne da aka ambata aka ce wailul kulli humazatin lumaza annami kamar da ake cewa da hausa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al mufsiduna bainal ahibba wadanda a sanadiyar annanimancin su da zancen su ya sashe suke hada gaba tsakanin masoya tsakanin miji da mata tsakanin wa da kani tsakanin oga da yaransa tsakanin aboki da abokinsa tsakanin makwabci da makwabcinsa tsakanin liman da ladaninsa ko shugaba da na'ibinsa sai a samu wani mutum banza sai ta shigar da maganganu har sai ya hada gaba tsakanin waɗannan mutane suke kusa da junansu wannan yana cikin mutane a shararai a cikin al'umma annabi ya sake cewa albahunal barra al'anat yace su ne waɗanda suke ƴan ta'adda albagi masu shiga cikin mutuncin mutane suna shiga cikin mutuncin barrantattu al'anata waɗanda suke halakakku masu ƙoƙarin su ga halaka ta shigo cikin mutane masu kawo munanan abubuwa da su halaka mutane waɗannan su ne a shararai a cikin mutane a shararai mutanen banza waɗanda ba mutanen kirki ba saboda haka ya ku bayin allah ina wa kaina nasiha da mu ga baki ɗaya cewa mu daina cutar da bayin allah mu daina cin amanar zantuttukan da suka bamu mu riƙe zumunta da ƴan uwantakar da ke tsakaninmu mu kiyaye haƙƙoƙin da ke tsakanin junanmu mu kare mutuncin ƴan uwanmu mu zama ƴan uwa nagari tsakanin junanmu mu zama masu kyautatawa ƴan uwanmu zato mu zama kuma masu wato kame harshenmu daga cin zarafi da ashariya da cin mutuncin musulmai sannan mu suturtawa ƴan uwanmu musulmai sirrorinsu da abubuwan da ba sa so kowa ya sani annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisi ibnu maja man satara akhahu almuslima satara allahu auratahu yawm alqiyama wanda duk ya suturta ma dan uwansa musulmi wani laifin sa wata matsalar sa wanda ba a buƙatar sai an santa kai ma ranar alqiyama Allah zai suturta maka naka laifin wa man kashafa aurata akhihi almuslim kashafa allahu auratahu yawm alqiyama wanda ya tuna wa dan uwansa musulmi asiri shi ma Allah zai tuna masa asiri na alkiyama kuma ku duba yadda mutane suka dauki tunan asiri a matsayin wata burgewa wata isa wato ba ma a cikin gama garin wuri ba akan social media wanda zai tuna wa dan uwan shi asiri wani abin da ba wanda ya sani wanda zai je ya fada ko ya rubuta ko ya yada bidiyo ko ya yada murya ko makamancin haka dan ya tuna wa dan uwansa musulmi asiri to me yin haka ya jira ranar alkiyama shi ma Allah zai tuna mishi asiri a tsakankanin mutanen farko da na ƙarshe yadda ya tuna wa ɗan uwansa musulmi asiri a ainihin nan duniya Allah ubangiji ya samu dace ina ganin ya kamata da dakata a nan kada na yi zance ya tsawo da fatan Allah wadda ke sarki ya sanya albarka a cikin abin da na faɗa abin da ya zama daidai wanda ya ce da shari'a Allah ubangiji ya bamu ikon riƙewa da kuma aiki da shi kurakurai kuma Allah ya gafarta mana ni da ku gabaki daya. Ina godiya kwarai ga waɗannan fusaku na ƴan uwa musulmi wanda suka saurare ni kusan awa guda. Ina wannan zance Allah ya saka wa kowa da alkhairi, Allah ya biya mu da gida aljanna gabaki daya mu, Allah ya hada fuskokin mu cikin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Godiya ga shugabanni da ainihin masu kula da masallaci da sauran masu fada aji, Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Wa sallallahu wasallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.